sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 da kuma 49 masu sauraron a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 22 ga watan Mayu na shekarar 2019 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kotun daukar karar zaben shugaban kasa a Najeriya wato mai shari'a Zainab Bulkacuwa ta fidda kanta daga cikin alƙalan da ke sauraron karar zaben shugaban kasa da aka yi a wannan shekarar bayan haka za ku ji cewa a yau Laraba ne shugaba Muhammadu Buhari yayi taron ministocinsa na bankwana kafin ya fara wa'adi na biyu a matsayin shugaban kasa A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ta yaya kuke gani za a iya bullowa kashe-kashen da ake yi a wasu sassan Najeriya. Sai a kira wannan lambar 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Sauraro assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya aniyar da aka kuduri tsakanin fadar shugaban Amurka ta White House da majalisar tarayya ta Amurka ta cimma wata mashahuriyar yarjejeniya kan mayakan manyan aikace-aikace ta wargaje shugaban Amurka Donald Trump ya yi shan hannu da ƴan majalisar wakilai na Amurka balle ma ya zauna a Ghana da su a zauren Oval na fadar White House da ƴan jam'iyyar Democrat a safiyar yau din nan Laraba a cewar waɗanda ke zauren daga bisani Trump ya cacceki shugabar majalisar wakilan ƙasar Nancy Pelosi saboda kalaman da ta yi tun da farkon yau din nan inda ta zargi Trump din da abin da ta kira yunkurin rufa-rufa Trump wanda ga dukkan alamu ran shi ya baci sosai ya bar wurin bayan minti uku da inda ya nufi lambun Rose Garden da ke fadar White House inda ya sanar da wani taron manema labarai da aka gaggauta shiryawa cewa shi fa baya rufa-rufa ƴan sanda a Somalia sun ce tsohon ministan ƙasar Hussein Elebe Fahiye na daga cikin mutane biyar da suka rasa rayukansu bayan da wata mota shaƙe da bom ta tarwatse a kusa da fadar shugaban ƙasa a Mogadishu babban birnin tarayyar ƙasar. Aƙalla mutane 13 ne suka jikkata. Mayakan ƙungiyar Al-Shabaab sun ɗauki alhakin kai wannan hari inda suka yi bayanin cewa sun auna sojoji ne da ƴan majalisa da kuma sauran jami'an gwamnati. Ƙungiyar Al-Shabaab ta kan kai harin bom a babban birnin tarayya a kusa da fadar shugaban ƙasa da otal-otal ɗin da jami'an gwamnati da ƴan ƙasashen waje kan ziyarta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Indonesia Joko Widodo ya ce ba zai amincewa duk wanda zai kawo rikici ga tsarin mulkin demokradiyyar ƙasar ba bayan da wani rikici ya barke tsakanin ƴan sanda da magoya bayan Prabowo Subianto tsohon janar ɗin sojan ƙasar wanda ya faɗi zaɓe da aka yi kwana-kwanan nan. Gwamnan Jakarta ya ce akalla mutane 6 ne aka kashe kuma fiye da 200 suka sami raunuka a tashin hankalin ranar Laraba. Ba za mu bayar da wata damar yin tashin hankali ba musamman ma waɗanda za su lalata ƙasar Indonesia. In ji shugaban ƙasar da aka zaɓa kwanan nan wato Widodo yayin da yake ganawa da manema labarai. inda ya kara da cewa ƴan sanda da sojin kasar za su dauki matakai masu tsauri a bisa doka. Hukumomi sun ce masu zanga-zanga sun ki watsewa yayin da ƴan sanda suka yi kokarin shawo kan mutane domin su fita, suna cewa watan Ramadan ne kuma ya kamata su guji yin tashin hankali a lokacin wannan wata mai tsarki. Masu zanga-zanga sun sanya wuta a barikin ƴan sanda da motocinsu. Bayan haka, ƴan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa don tarwatsa masu zanga-zangar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko zamu fara da birnin tarayya Abuja. A yau Laraba ne shugabar kotun daukaka kara mai shari'a Zainab Bulkacuwa ta janye daga shari'a kotun zabe da ake yi tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da abokin hamayyarsa Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan mataki da mai shari'a Zainab Bulkacuwa ta dauka ya biyo bayan wata doguwar zama da aka yi a yau a kotun zaben kan bukatar da jam'iyyar PDP ta gabatar akan Justice Zainab Bulkacuwa. Jam'iyyar PDP ta bukaci Zainab Bulkacuwa da ta janye daga ayarin masu sauraron karar saboda mijinta zababben sanata ne a karkashin jam'iyyar APC mai mulki. Adamin Chinwe Norom ita ce daraktan watsa labarai na jam'iyyar PDP. Ta bayyana yadda suka ji da wannan mataki da mai shari'a Zainab Bulkacuwa ta dauka.
To, abun da yasa dai ba wai dan ita mace ce ko kuma dan mijinta a siyasa. Kawai dai dan dai muna cikin siyasa, mu kuma san cewar a cikin kasar Najeriya abubuwa suna faruwa. Saboda haka dan mu gama lafiya aka ce to. Tunda abun ya zama mijinki na cikin wannan jami'an da yaron tako, so saboda haka muka ce to dan dai a gan cewa an yi da gaske ita ta ja ba. So yanzu ta dai yanda ana neman ta yi dan at the end of the day a san cewa an yi da gaske ba wanda aka takura. Ba wai an kore ta ba, kawai dai a dan san cewa to tunda muna jin tsoro da haka ga shi ta soka shine abun.
Shi ma tsohon shugaban hukumar EFCC Alhaji Nuhu Ribadu shi ne wakilci shugaba Muhammadu Buhari a kotun ga bayanin ra'ayinsa.
Mun yarda da abin da ta faɗa, mun gamsu, ta yi abin da za mu ce littafi, ta nuna a kan cewa ita shugaba ce. Ko da shike sun kai ƙara sun kawo dalilansu duka, duk alƙalan nan guda biyar duka suka tsaya suka ce abin da suka faɗa nan ba ya da hujja, ba gaskiya ba ne. Idan kuma an ce ana bi ta hakan nan wani yiwuwa za mu kai labari ba wanda ma zai yi wani hukunci a Najeriya. Amma ta ce tunda maganar ya zama haka an riga an fita gari an yi waye ba laifi ita ta ɗauki wannan shugabanci ta yi gefe ta ba da dama a ci gaba da wannan da wani wanda za a iya kawowa. A wannan gaskiya ta yi abun da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka mata. Ta yi gaskiya, ta nuna dottaku, ta nuna a kan cewa ita shugaba ce. Kamar kusan President Muhammadu Buhari ya riga ya nuna a kan cewa idan da ku mutum ɗaya a Najeriya wanda ya yarda da kotu yana ciki.
Shari'a Zainab Bulkacuwa dai ita ce shugaban kotun ɗaukaka ƙara har yanzu, kuma ita ce za ta zaɓi wanda zai maye gurbinta a kotun sauraron ƙarar zaɓen shugaban ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai muna nan a birnin tarayya Abuja. A yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi taron bankwana da majalisar ministocinsa da suka share kusan shekaru hudu suna aiki a kasar. Shugaba Buhari ya ce ministocin za su ci gaba da rike makamansa har zuwa ranar 28 ga wannan watan, kwana daya kafin a rantsar da shi wani sabon wa'adin. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari ya amfani da wannan damar bayan da aka baiwa kowane minista damar ya bayyana ra'ayoyinsa akan nasarori da kalubale da irin abubuwan da yake ganin an yi a shekarun nan hudu da kuma fatan alheri ga Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce ya iya canza ministocin ne a duk tsawon wa'adin da suka yi suna mulkin kasa tare, saboda kamar da yace kowanne su shina da wata kwarewa ko wata basira ta musamman da zai iya bayarwa gudunmuwa domin Najeriya ta ci gaba. Da haka ne cire su zai iya kawo cikas ko tangarda akan cin moriyar irin wannan kwarewar tasu ko cancantar da Allah ya ma kowanne su wanda zai iya bayarwa domin kasa ta ci gaba. To bayan da aka kammala wannan taruruka inda kowanne minista daya bayan daya suka yi jawabi na musamman akan ayyukan su da irin goyon bayan da suka samu ga mulki na Shugaba Muhammadu Buhari da kuma irin nasarorin da ma'aikatan su suka samu domin kawo walwala da ci gaba ga al'umma. Hadi Sulika, ministan sufuri na sama a Najeriya, ya mana karin haske dangane da yadda ya ji akan wannan bukin da yau aka yi na ruhe majalisar ministoci ta Najeriya.
Babban al'amari shine kamar yadda na faɗi a baya, to yanzu an yi an gama wanda kowa ya baki kokarin shi, kuma wannan aiki da mutane baki kokarin shi shine abin da zai dogara dindindin wanda mutane za su gani suna amfani da shi. Kuma alhamdulillah wannan karo na farko shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi rawar gani abubuwa daban-daban wanda yayi waɗanda idan mutum ya alakari da su da yake kasan kwalwar dan adam ba ta rike abubuwa da yawa sai marubuta tarihi shi sanya suke sa abun a littafi. In ka lura lokacin da wannan gwamnati ta zo ne a cikin rudani karancin kuɗin shiga dangane da wato man fetur, ana samun ganga kasa da miliyan 1 sannan kuma ana saida shi kusan dala 20 da wani abu bai ma kai ido kai 30 ba, kuma tattalin arziki ya tsuke a lokacin da yan ta'addan Boko Haram suka yawaita da makamantan su, lokacin da kuma iya inda ake samun kuɗin shiga da kuma abin yi shine ta wannan fannin mai. To alhamdulillah aka zo aka girgiza Boko Haram nan, bayan wannan kuma aka kawo tsaro inda ake hako mai din, ana hako yanzu ganga sama da miliyan 2.
Ministan sufurin sama mai barin gado kenan Hadi Sulika a tattauna da muka yi da shi a Abuja. A waje ɗaya kuma ministan muhalli mai sauka wato Suleiman Hassan Zalma ya mana karin haske akan irin yadda ya ji dangane da ayyukan da suka yi a Najeriya da kuma irin goyon bayan da Shugaba Muhammadu Buhari ya ba su wurin gudanar da ayyukan su.
To alhamdulillah da Allah ya sa muka ga wannan rana, muka karke wannan zango, kuma shugaban kasa zai shiga zango na gaba. A gare ni ba karamar dama bace a ce yau ka zama minista a tarayyar Najeriya a wannan lokaci da ake ciki, kuma kana cikin majalisar zartarwa, har ma a ce kana tare da shugaba nagartacce irin Muhammadu Buhari. To abun alfahari ne a ce lalle kai aiki tare da wannan nagartaccen mutum domin yi wa mutane kusan miliyan 200 ayyuka na ci gaba. E dama shi wannan abun da muka yi kaman waiwaye ne a dan tafiya, ina aka fito, ina ake yanzu, ina kuma ya kamata a dosa, saboda haka shi kowane dan adam yana da abin da yake tsammani ya kamata a cimma a wani lokaci. To shine kowa yake cewa to ya kamata in an yi kaza a gyara kaza, in an yi kaza a gyara kaza. So a wannan daidai ne dama da tsari irin wannan.
Alhaji Suleiman Hassan Zalma kenan ministan muhalli mai barin gado a gwamnatin Shugaba Muhammadu Buhari, bayan da aka kammala bukin taron majalisar zartarwa na karshe na wa'adin Shugaba Muhammadu Buhari na farko tun lokacin da aka zabe shi a shekara ta 2015. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Umar Faruk Musa. To masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ta yaya kuke gani za a iya bullowa kashe-kashen da ake yi a wasu sassan Najeriya. Kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan waƙar.
Dan yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Kaduna.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Kuna magana da Usman Tanimu ne, radio da TV Bubban Dodo Zaria Kaduna State Tarayyar Najeriya.
To muna jin ka.
To alhamdulillah ni ra'ayina da sukan wannan al'amari na wannan kashe-kashe, to aikin ba na mutum da ya bane. Kamar yanda a da can mu masu buga waya muke ta kiraye-kiraye a mai da wadansu mulkoki a hanyar irin masu unguwanni da sarakai a kara musu fawa, sannan kuma ina goyon baya dauki yan banga daga cikin wato irin yan kato da gora din daga cikin al'umma, domin su ne suka san makuwa irin waɗannan mayagu za su iya takarawa muhimmiya ciki, kuma kowa da kowa ya kamata ya samu hannunsa cikin wannan al'amari. Wannan abu ba na mutum tsaye ne ba, idan ana bukata wannan al'amari ba ro sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi duka, kowa ya sanya hannunsa cikin wannan al'amari. To insha Allah.
To mun gode Mallam Usman Tanimu, har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Allo Mallam, ne ya gani suka sani?
To Mallam Bello Sakkwato, muna jin ka.
Sai sha ni kadan ne, abun ya tashi. Saboda gaskiya wannan abubuwan yanci gani ne su zuta da sauran abubuwa, saboda ba su kula da tsaro sai da su jin da iska ba mutane ana shiga gida dai da ana fara rage da banza da ga wahala da kaci zace da hari hari ana ka ko'ina, amma sai iko ana ta watsa a gida dai ana fara rage da, saboda haka wannan tsaro in dai za a samu tsaro cikin gidan sai to ne sun daje sai a ce ake tsakanin da Allah ya haja mai zuwa ina ci aka tuna ana yau da gawo. Saboda Allah ya ga wannan da a ibi ga wani a kai haƙi a kai gidan gwamna gwamnoni sun tsit ba ni miski, wallahi gwamnoni sun yi ne a wannan abin da kowa wallahi, saboda kuma kike zamu na kai.
To mun gode Bello Sokoto da ra'ayin ka, yanzu kuma har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Hajja Maram Dauda, barka da lasariya.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Sunana Mursala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna Tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Mallam Murtala.
To Hajja Maram Dauda, tafin fada mafita ce na fara mika sako ga manyan mu na arewa. Wannan rashin tsaro mu ce kawai a arewa ne, kuma in har zai zamanto mun yi janarori shekaru aru-aru, mun yi manyan yan sanda, mun yi profesorshi a arewa, amma za mu ce da yawa daga cikinsu ba mu ce duka ba, amma mafi yawa mu bai amfane mu ba. Tunda da
Mallam Murtala, kana tare da mu? Mallam Murtala ko yana tare da mu? To yanzu kuma bari mu je jihar Rivers. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Rivers? To ina ga malami ko malama daga jihar Rivers, line ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa da minti 48. To da wa muke magana ne? Ai ta muke, line ya goce.
Ibrahim ne yake hula garin ne ga akin ba.
To muna jin ka.
To gaskiya ni a ra'ayina shugabannin namu na Najeriya sai sun yadda akwai abu biyu a kansu.
Menene abubuwa?
Sai sun yadda da ainihin kasar mai kai kan gaban su ba ainihin rayuwarsu da addansu da ayyansu ba. Na biyu su tuna da cewa duk wanda aka rasa rayuwar shi a sanadin suna a kan suna mulki, Allah ya ta musu hukunci a kan shi, domin saboda tsazuran safe akwai ɗan kaɗan da yana faɗan da cewa Allah ya isa Allah ya ta faɗa su uku a rediyo na ji, to wannan ma Allah ya san da ake musu wurata ba su bawa. To abin da nake son tunatar da su kenan, su yadda da cewa ƙasar nan ke kan gaban su, sannan kuma su tabbatar da duk wanda aka rasa rai to sai Allah ya musu hukunci a kan shi, ya ra'ayin ya kenan.
To mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma za mu koma a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Hajiya Maryam Dauda, sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, muna jin ka.
To alhamdulillah, ni abin da nake lura da shi akan wannan al'amari. Ya kamata a ce gaskiya al'amari duk inda waɗannan mutane fa kamar gwamnatinmu na Najeriya, ta bangaren mu na Arewa kamar Kaduna, Katsina, Zamfara, ya kamata duk kokon da za su kawo wannan kashe-kashen mutane ta kafashen shi. Saboda idan muka dauka ga shugaban kasa ba ya kamata wannan abin ba gaskiya al'amari ya kamata fa daya a duba wannan al'amari. Wannan abin Arewa yake faruwa. Kuma Arewacin Arewan Arewa, to bai kamata a ce wannan abin an yi shugaban shi ba. Kuma duk mutumin da ya akwai wani hannu a cikin shi ko da ke wani mutum da mun ya faɗa mana cewa mu ne muka zaɓi wannan shugaban ƙasa don haka abubuwan nan da ake fama da shi ba zai ƙare ba. To Allah da za mu amfani da wannan wata na Ramadan mu ta'addu'a duk mai hannu a cikin wannan kace-kace Allah subhanahu wataala ya san shi kuma ya tona asirin shi kuma duk abin da ya kamata al'umma ya kamata mu dage da addu'a mu koma ga Allah. Wani dole a tashi lafiya. Na gode Alhaji Musa Garo. Na gode.
To Allah ya sanya mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma za mu je Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Dawa muke magana daga Yobe.
Yawwa. Kuna tare da Bubu Wanzam Kasuwa Maturu. Ni dai anan kira guda ɗaya zan yi zuwa biyu. Musamman ainihin shi shugaban kasa ya kamata fa ya duba wannan kira-kira da aka yi. Mun zaɓe shi ne domin mu samu ci gaba a Najeriya, zaman lafiya, wuta, noma da kiwon lafiya da makamantansu. So sai gashi a wannan lokacin ana rasa rayuka na inna na musamman ma a area Zamfara da Katsinan nan. Ya kamata shugaban kasa ya duba wannan lamari ya gani gaskiya fi su billahi dan jama'a suna cikin wani kunci wallahi. Ku tashi lafiya. To Annabi Bubuwanzam Kasuwa da Maturu.
To mun gode Malam Bubuwanzam. Yanzu kuma bari mu je jihar Borno.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Malam Modi ne daga Borno.
To muna jin ka Malam Modi.
Malam Modu, Modu ne ce.
Oh, Malam Madu, to muna jin ka Malam Madu.
Matsalan tsaro dai mu dai a Borno kowa ya sani mu ne a gaba yanzu. Amma Allah ya sa yanzu an dan samu sauki na abu.
To, ta yaya kake gani za a kawo kashe-kashe a sauran wasu wurare?
Ai, abin da ya kamata a daidai yan banga. Kuma yanzu muna magana kan cewa birnin mu ne idan aka daji idan aka daji yan banga muna da wasu kungiyoyi ne a jihar Borno City da ba malakar da mai ni mutumin ba ma ne. Akwai kungiyoyin da ya kamata a doke su irin su akwai wani kungiya da ana ce musu chef don suna da kokari sun san dajujjuka sosai idan aka daji sun Allah da muka muna ga matsalar mu na birnin Allah ta ga mu lokaci.
To Malam Madu, mun gode da wannan ra'ayi naka. A nan za mu dasa aya ɗauka wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata dama. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu a nan na cewa ƙarfe 4:52. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Da labarin Asamoah Gyanah wadda ya bada sanarwar murabusin din sai daga Black Star ɗin kasar Ghana, za mu soma labarin wasannin na yau. A shekaran jiya ne Asamoah Gyanah ya miƙa takardar yin murabusin din sa game da yi wa Black Star ɗin Ghana wasa. Wai menene yayi zafi haka? Kociyan Black Star ne Kosi Afia ya kudurci aniyar tuɓe masa shugabancin Black Star. Shi kuma bai ji daɗin haka ba, ya yi wasiƙa inda ya sanar da murabusin sa. Sai dai hakan ya jawo kace na ce tsakanin masu sha'awar wasan kasar Ghana har sai da ya kai inda shugaban kasa Akufo Addo ya tsoma baki ya yi zama da kusoshin sha'anin kwallon Ghana da mai koyar da Black Stars ɗin wasa Kosi Afia. A ƙarshe dai shugaban kasar ya yi wa Asamoah Gyanah magana ta tarho ya janye maganar murabusin ɗin nasa ya koma ya yi wa Black Stars wasa a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 da za a yi a kasar Masar. Sai dai a dalilin tsakani da shugaban kasar Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi, Asamoah Gyanah ya amince ya kuma janye barazanar yin murabusin ɗin. Ya ce a shirye yake ya yi wa Black Stars wasa a gasar na cin kofin Afirka na shekara ta 2019 saboda bai isa ya bi jirewa roƙon shugaban kasa ba, in ji Asamoah Gyanah. Daga labarin Asamoah Gyanah sai mu duba wasu ƙasashen Afirka da suke shirye-shiryensu tare da bayyana sunayen 'yan wasansu da za za su taka musu leda a gasar cin kofin Afirka a kasar Masar. Labari ya nuna cewa a cikin shirye-shiryen da take yi kasar Kenya ta shirya tsab zuwa motsa jiki a kasar Faransa da cikakken tawagan ɗan wasanta da za su taka mata leda a Masar. Haka kuma kasar Martaniya ta bayyana sunayen ɗan wasanta guda 25. Ita ma kasar Masar mai karɓar bakuncin wasan ta bayyana sunayen gwarajin nata wadda za su taka leda a gasar na shekarar ta 2019. Sai kuma Afirka ta Kudu da ta sanya sunayen ɗan wasan baya da sun taɓa bugawa Croatia da Switzerland wasa lokacin suna yara cikin ɗan wasansu mutum 30 na gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 a kasar Masar. Su ne Nicola Tavares mai shekaru 20 da Joel Ontesi mai shekaru 25. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, yanzu kuma ga tasirin azumin Ramadan.
To gaskiya watan azumin Ramadan wata ne mai mahimmanci, kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowanne watanni, saboda wata ne wanda aka so kowane mutum ka jajirce bisa kan karatu na Alkur'ani. A ce kahin ƙarshen wata ko da safka guda ce a ce mutum ya samu yayi.
Assalamu alaikum. To alhamdulillah, shi dai wata ne wanda aka sauka ma da musulmi, wanda kuma ba ko annabi mutane aka sauka ma shi ba sai mutanen Musa alaihi salam. To alhamdulillah, muna jin daɗi sosai saboda ba dan wani abu ba, saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo, muna jin daɗi, muna ibada, muna jin daɗi, muna karatun Alkur'ani da wasu abubuwa. Sai dai akwai ɗan abin da nake son ya tsokaci bisa kan wasu ƴan uwanmu ɗan kasuwa, saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da za a yi ya kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta Ubangiji bisa kan lamuran shi gaba daya. To wasu ƴan uwanmu ƴan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara. To saboda Allah da Annabi, abin da nake ba su shawara su yi kokari su gyara, saboda domin duk abin da mutum za a yi ya tsoron Allah, ko ba haka ba, akwai abin da zaka zo ka je ka nemo, kasa duk in ka samu abu da sauki to ka saida cikin sauki.
To madalla, kafin mu sallama da ku ga takaitaccen labaran duniya. Aniyar da aka kuduri tsakanin fadar shugaban Amurka ta White House da Majalisar Tarayyar Amurka ta cimma wata mashahuriyar yarjejeniya kan manyan aikace-aikace ta wargaje. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki shan hannu da ‘yan majalisar wakilan na Amurka, balle ma ya zauna a Ghana da su a zauren Oval na fadar White House da ‘yan jam’iyyar Democrat a safiyar yau dinnan Laraba, a cewar waɗanda ke zauren. Daga bisani, Trump ya caccaki shugabar majalisar wakilan ƙasar Nancy Pelosi saboda kalaman da ta yi tun farkon yau dinnan, inda ta zargi Trump da abin da ta kira yunkurin yin rufa-rufa. ‘Yan sanda a Somalia sun ce tsohon ministan ƙasar Hussein Eleve Fahiye na daga cikin mutane biyar da suka rasa rayukansu bayan da wata mota shaƙe da bom ta tarwatse a kusa da fadar shugaban ƙasa a Mogadishu, babban birnin tarayyar ƙasar. Shugaban ƙasar Indonesia Joko Widodo ya ce ba zai amincewa duk wanda zai kawo rikici a tsarin mulkin demokradiyyar ƙasar ba, bayan da wani rikici ya barke tsakanin ‘yan sanda da magoya bayan Prabowo Subianto, tsohon janar ɗin sojan ƙasar wanda ya faɗi zaben da aka yi a kwana-kwanan nan.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai, za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniyarmu Mr. Nelson, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.